بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Da farko na bada hakuri kasancewar shi zuwa dauri aka ya samu asali saka wajen shirye timetable wato tsarin jadwal na abun an samu sabani akan haka din insha Allah ba mu da lokaci sace amma za mu kokari mu dan bi abun kamar da muka dakan farko sama haka idan ya kalla za dan samu wani haske a cikin lamarin a cikin wannan littafi da muke kanta al-manzumatul bakuniya aje mun karanta kashi na farko ko kuma fara da maraji'a cewa malam ya fara littafin nasa musalliyan ala muhammadin ya salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya hada manzon Allah sifofi guda biyu na annubuwa da arisala sannan kuma ya ga mana dama wannan matini nasa wato zimin aqsamul hadisi inda wasu ɗan kidan daga gune marasa yawa na daga cikin karkaso ilimin hadisi kuma kowanne yazo wa kullu wahidin ata wa hadda kowanne yazo da haddin sa ta'rifin sa definition nasa sai fara kashi na farko cewa awwalu as-sahihu kashi na farko shine sahih to menene sahih din nan sai ce wa huwa tasal isnaduhu shine wanda isnadin sa ya sada juna ba samu tsinkiya ba je mu ba da misali ina fatan a rike misalin walam shadda sannan ko bai zama shuzi ba a shazantar da shi bai zama shazi ba mun faɗi shazi shine mutumin kirki ya roto hadisin da ya saba wanda ya fi shi kirki ko mutanen kirki irin sa biyu zuwa uku ya saba musu akan hadisi da yace da ko ba za su haɗu da juna ba ina fatan an lura da wannan din sannan muka ji cewa sifata uku kenan ta ingancin hadisi ya zama bai zama shadi ba ya zama mutasalli sanad gairi shaz ko sannan kuma gairi mu'allal ba mai illa ba sifa uku ya ruhi adalun dabi'un ya zama mairawacin hadisan yana da sifa guda biyu na farko sifa ta al'adala jebi bayani mai adala shine nisanta haram da aikata wajibai da rashin dogewa akan kananan zunubai da kula da menene kace kuma mutuncin kai muru'a shi ake cewa adala sannan dabit ko wance dabit wato cikakke kula da hadda muka ce hadda ta kasu gida biyu a wajen malamai akwai mai nema barakallahu akwai dabdu sadri akwai dabdu kitabin wannan duk malamai sun yarda da wannan abun to waɗannan su ne sharuɗa na hadisi ingantacce da hadisi ingantacce mun ce sai amene sai abu wannan ka'idar guda biyar sai mun ga isnadin shi lafiya sai mun ga babu makhalaf babu shizuzi babu illa sannan sai kuma mun ga cewa to wanda ke mazajin da ke ci dukkan su kowanne sai an duba adali ne to ya ketare to kasance shi adali kadai bai isa ya inganta hadisi sai an mene kuma sai an duba mene hadda shi iya kiyawa hadisin shi eh suna nan to sannan a ce da wannan hadisi sahihi kuma duk da haka sai an samu koruwar illa din shi da muka bayani insha Allah ta'ala to za mu ƙara ina fatan ba wata tambaya daidai nan ko in akwai tambaya kuma to wannan ga tambaya a rubuto ko to amma lan kai za ka karanta ko Allah saka alkhairi musan ƙarin bayani kan wannan shaz tadabit ko wata na tambaya mai shaz nace shine mutumin kirki ya ruwaito hadisi ya saba waɗanda suka fi shi kirki ko kuma irin shi a kirki kamar na ba da misali bari mu sake ba da misali irin je din hawa yanzu mu dauki wannan tebur da zama wani misali ita malama mai girin din hijabi haka sai zama ita ce malama su duka nan wajen sai zama dukkan su mutanen kirki ne adalai ne, to sai ɗaya daga cikinsu ta kawo hadisi wanda yake daga wannan malama tasu makantar su kenan, cewa ga abinda malai kanta da su hadisi kaza, sai sauran sai su je su kai hadisin, sai zama ya sabawa na ɗaya daga cikinsu ta yadda kuma ba za su haɗu ba. Ina fatan fahimta. To ya za mu kenan, za a aiki da su kenan, ba za su aiki da su haka duka ba. Misali, na ba da misali, wannan ta ce farlan alula guda bakwai ne, wannan ita ta ce guda uku ne, su kuma su roto malam ce farlan alula guda bakwai ne, ko ga ba zai yi uku da bakwai ba, a ce ta zama ɗaya, an fahimci abun ko? To sai ya zama sai a ga to in an ce uku da bakwai kun ga akwai matsala. Yanzu wanda ya ce farlan alula guda uku ne, in aka je kai guda ukun nan sallah ta yi alula ta yi, to amma wanda ya ce guda bakwai ne fa, in kai uku shi na kallon kayan da alwarka ba ta yi ba, da haka ba zai bi ka sallah ba, kun ga akwai matsala kenan. Dole a samu mafita, to shi ne sai a duba. To shi da mutum banza ne ɗayan, sai a ce da Allah mashirmanci ne kawai dama a rabu da shi. Amma tun da mutumin kirki ne, gashi da hadda shiga nagartar shi, gashi adali zabiɗi kuma, to sai a ce shi hadisin shi ya zama shaf, saboda ya sabawa mutanen kirki irinsa. Ina fata kun fahimta. Yanzu wanda ya za aiki da shi na mutanen kirkin can da ya zo ce guda bakwai, shi da ya ce guda uku, sai a jana shi a ce nashi shaz ne, da aifi ba za a aiki da shi ba. Kun fahimci wannan abun ko? To kuma haka abin yake, idan da mutum ɗaya ne, su biyu ne kawai ɗaliban, kun gane, a suka roto hadisin, aka samu wannan karo ɗin, za a sake dubawa a gani, shin waɗannan akwai wanda ya fi nagarta a cikinsu? Mu ce sai mu ce mace ta ɗaya misali nata nagarta kamar ka ce kashi 60 ko 70, ai ka ga ta ƙetare. To ta biyu kuma sai a ga nata nagarta kuma ya kai kashi 90 ko da tara ma, ka ga ɗaya ta fi ɗaya nagarta kenan. Misali ɗaya cikin mazaje ya fi nagarta, sai a ce to shi wanda ya fi nagartan nashi shine al-mahfuz, na gaya muku wannan ko je kai al-mahfuz, ita kuma nata sai a ce shadi, tunda ta saba wanda ya fi ta nagarta. Ina fata kun fahimta. Wannan shi ake cewa shaf, hadisin mutumin kirki da ya saba wa waɗanda suka fi shi kirki, ko wanda ya fi shi kirki guda ɗaya. An gane? An fahimci karatun? To shi kuma babu nan abinda ake cewa shi ne a cikin Hausa da a samu suke cewa hadda, kawai cikakkiyar hadda, yadda mutum yadda aka ba shi karatu yanzu nan da shekara 20 da za a kwankwasa haka za a ji shi ya fito da shi. Kun fahimta? To dole ka ke jin malaman hadisi ko ne ka kwankwasa shi din nan, in ka ji an ce hadisi sahihi ne fiqa ne, to za ka same shi yadda ya ba da shi yau, gobe ka tambaye shi zai baka wannan hadisi, ji baka tambaye shi haka zai baka hadisi. Akwai cikinsu ma wanda ko da kalma ɗaya ka ɗan wasa ka gigira mai kalma ma sai ku ɓata da shi. To wannan shi ne dabt, kiyaye karatu yadda yake, yadda da an tantaba ko bacci ka tashi ko akan hanya za ka ba da shi, yadda ka ba da shi jiya haka za ka ba da shi yau, shi ake ce dab. To shi ne aka ce haka su gida biyu. Akwai wanda masu hadda cewa a ƙwalwarsu, akwai wanda su kuma suna rubutawa ne a littafi, sanda malam yazo yana karanta musu qala haddathana fulani, suna rubuta qala haddathana fulani, qala haddathana fulani, qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, rubuta suna gama rubuta bi sanda ka koya musu, sai zo miƙo muka littafin algafta malam waɗannan hadisan karanta gani. Malamin ya karanta sai ce waɗannan sune hadisi ka koya min, sai ka ce eh, to sai sa hannu sai aje kayan shi. Kun gane? Wato bambancin shi wannan na farko da wancan, shi wancan akan shi yake hadda cewa wannan bai dogara hadda kanshi kawai, sai da ya rubuta a littafi. To dukkan su ana ce da su dab, duk wanda aka samu mai riwaya da shi yana sa hadisin shi mai ingantacce. Jama'a kun fahimta? To Allah ya sa mu dace, mu ci gaba ko ku akwai tambaya? Dan ni ba sauri nake ba ko? To malici wal hasanul ma'rufu turqan wagadat rijaluhu la kasahih ishtaharat, sai kashi na biyu na hadisi shine hadisi hasan, ko kan ji an ce hadza hadisun hasan, ko a ce hadisun sahihun ko? To me hadisi hasan? Sai ce al ma'rufu turqan, shine wanda aka san mafitarsa, wanda aka san hanyoyin da aka ruwaito shi. Mata ma'ana an san hadisin nan Shamiyu ne ko Basariyun ko iza an ma'ana an san mazajen da suka ruwaito shi, wanda ko kalle sun hada fuska da mene hadisi sahihi shi ma dole a san shi ma mafitarsa. Amma wagadat rijaluhu, mazajensa suka wayi gari, la kasahihi, ba zama kamar na sahihi ba, ishtaharat wajen shaharansu. To anan malamai suka gaba sun gyara wannan malami wannan ta'arifi na hadisi hasan, abinda ya zama musaqqar a ƙarshen rayuwar mu a wajen malamai shine kamata yace anan wajen ku duba ku gyara ku rubuta wajen kar ku gyara ku soke a wajen sai ku rubuta a ƙasa cewa wal hasanul khafifu dabdan wagadat. Me bambancin wannan da wannan na faɗa yanzu? Wannan wal hasanul ma'rufu durqan, wancan kuwa ce wal hasanul khafifu dabdan. Ku gane wal hasan khafifu dabdan an kiyaye ko? Yawwa, an rubuta wal hasanul khafifu dabdan wagadat rijaluhu la kasahihi ishtaharat. Abinda ake cewa da shi hadisi hasan a wannan, kamar da ga muku ma'rufu durqan wagadat, kaga sun tariya da mene da malan hadisi sahihi, shi ma dole ya zama da wannan hanyoyin sanannu a kansa. Duk da wannan wata tattauna ce mai zurfi a kai, ina ganin a halin ake cewa sai an buƙaci wannan dogon tattauna, bari mu tafi akan mataki na farko din ne. Wal hasanul khafifu dabdan, hadisi hasan shine wanda dabdin nasa, mun gama bayanin dabdin yanzu, sai zama khafif, ma'ana yayi sauki, yayi ƙasa daga martaba ta hadisi sahihi. In an ce khafifu dabdan, kar ka dauka wai mai rauni can ƙasa ake nufi, a wanda hadda shi bata kai ga haddar na hadisi sahihi ba, shine khafifu dabdan, wanda haddasa ta yi ƙasa, ta yi rakwa-rakwa daga matakin hadisi na hadisi sahihi. Wagadat rijaluhu, da haka sai zama mazajensa sun wayi gari, la kasahihi, ba kaman sahihi ba, hadisi da muka bayani, ishtaharat wajen shahararsu. Abinda suke nufi ishtaharat wajen makabin malamai da dauko karatu wajen malamai shi suke nufi, sai zama wato nagartan mazajen da ke cin sahihi ba zama kaman na mazajen hasan, ba kaman na mazajen hadisi sahihi ba. Ita maganar hadisi hasan a matsala ce wanda yake malamai sun tabbaza wajen tantance shi, amma dai a ƙarshe kamar da Imam Ibn Hajar Asqalani yake faɗa, shine cewa shine mabbancin hadisi sahihi kawai da hadisi hasan, shine shi sahihi da hasan sun haɗu a sufofi guda huɗu, a ɗaya suka sha bamban. Duk abin da ke cikin hadisi sahihi shi ke cikin hadisi hasan, waje iska sha bamban shine wajen hadda kawai. Dole mazajen hadisi hasan su ma zame ne adulun, sai sun murzabi din su ma, amma dabba din ne sai zama ba dole sai ya kai kamar na hadisi sahihi ba. Misali a dab na hadisi sahihi a ce sana na bukatar 70% ko 80% ko 90%, don a hadisi hasan ne aka samu mai 60% mai 50% za a ce to babu laifi haka. Ina fata kun fahimta, kun gano wannan matakin. Kuma galiban wani lokacin daga mataki mafi karanci ake duba kawai mutane ɗaya, mutum ɗaya zai mai da hadisi hasan daga cin hadisai, ko da wasu mazajen ga su in an kalli za a ce hadisin sahihi ne, sai wani mutum ɗaya kuma a gashi sai a ce to hadisin ya zama hasan, ma'ana shi kaɗai zai ja masu kenan, zai ja wa sauran mazajen kenan. Misali mu ɗauki wannan layin sauran hadisi hasan sahihi, sai aka samu wata ɗaya, to za a ce da nan ƙasan za a yi hukunci da shi. To da hadisi hasan da hadisi sahihi in kun fahimta, wannan ka dunkule su, su ake ce da su al-hadisul maqbul, hadisin da ake ansa a ibada. Duk ibadan da ko muna da hadisai, to ɗaya daga cikin wa'annan ne, ko dai sahihi ko hasan. A wajen aiki da su, a wajen fassarawa da bayani ne suke da bambanci a ce wannan sahihi wannan hadisi, amma wajen aiki da su fa duk hukuncin su ɗaya. Yadda dole ka aiki da hadisi sahihi, haka dole ka aiki da mene hadisi hasan. Kuna tare da ni ƴan uwa? to Allah samu dace. Na gaba ma lai ce wa kullu ma artubatil husni qasr fa huwa ad-da'if wa huwa artubatil husni qasr fa huwa ad-da'if wa huwa aqsamun kaf aqsamun kasr. Ma lai ce dukkan ma artubatil husni hadisin da ya mai kasa daga martabar hadisi hasan yayi kasa ya kasa kaiwa a ci da shi hasan malai ce to fa huwa da'if wannan shi da kake ana cewa hadisi da'if kun fahimta ai yanzu ta wace fuska kenan a bangaren hadda sai zama wannan mutumi din shi bai kai a ce mazajin wannan hadisi bai kai a ce hadisin sa ya kai hasan ba to wani matsayi za a je shi babu wata gara tsakanin sahihi hasan a cikin awuce hasan sai a je wani a daga ka wuce hasan kasa to sunan hadisin da'if shi kuma hadisin da'if shi ba aiki da shi ina fatan kun fahimta ba wani bangare za aiki da hadisin da'ifi a magana ingantacciya don haka inda za mu samu hadisi sai aka samu isnadin shi bisa da juna ba me sunan wannan hadisi din kenan da'if barakallahu fikum aka samu ya sada juna amma a cikin isnadin sai aka samu mutumin banza a ciki koda mutum ɗaya ne ya sunan hadisin kenan da'if an samu mutum banza a ciki ai kun mun ce shaddi sai ya zama duka adalai sai zama mutum banza guda ɗaya bullo a ciki ya sunan hadisin kenan da'if ina fatan fahimta an samu isnadin duka mutanen kirki ne ga isnadin ya sada juna gaba ɗaya amma sai aka samu bai kirkira karatu da ya kamata a ciki ya sunan kenan a da'if da yanzu bai bai da dabt babu dabti kaga yanzu me kenan da'if tunda babu dab mun ce shar'i shi da yarwi adilun babidun to gashi adilun ne amma ba dabidun ba kun fahimta me wa hadisin nashi yana rubutawa ne amma da yaji gida sai ba ya ce gashi yake maman ki ta aje mu yanzu sai ta gwaje dulo a cikin littafin fa kuma yara suna yin haka ko ko kuma ita madam ta je ta aje fa dishi akan kanta kawai tana cin tana aikin ta to sai ya zama na kankan in hadda ce kuma da an ce kaza sai ce irin da malai ce ko kaza ne a wannan ba za a shi hadisin shi ba ana ganin shi a hadisi ya zama kenan ya mai da hadisi da'if ina fata kun fahimta to shi ne mu ga ce a ga hadisi adalai ne an samu ittisalin sanad an samu dabt amma kuma riwaya ta saba mutanen kirki to ya zama me kenan ya zama shaz shi ma ya zama me kenan da'if domin shaz da'ifi ne kun fahimta to ana nan kuma aka samu gashi nan hadisi ne zahiri kamar ya inganta amma akwai wata illa akwai wata cikumur da shine illa wanda ba kowa ke gane ba ya zama hawaye shi ma ya zama da'if isa malai cewa kullu ma arutbatil husni qasr duk hadisin da zama ya kasa daga martaba ta hasan fa huwa da'if wannan sunan shi da'ifi wa huwa aqsaman kasr shi kuma wato karkasuwa ne gidaje mai yawa aqsaman ma'ana ism karkasuwa ne ya karkasu gida da yawa shi hadisi da'ifi din zamu zo mu ji su kala kala ne Allah samu dace malai sai ce wa ma adifa lin nabiyil marfu duk abin da aka danganta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shi ake ce marfu kenan kalma al marfu shi muna qismun ne min aqsamil hadis wato kashi ne daga cikin karkaso ilmin hadisi in an ce marfu wato sifa ce ta matni shi ne magana da aka danganta manzon Allah shi ne wa ma udhifa lin nabiyil marfu duk abin da aka danganta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ji kuna salati bane annabi ya ce don da aka kira bi salati ba zama rawaci ko to kuna ji abu uku ake jinkirta manzon Allah zuwa hudu shine magana aiki ko kuma a ce ya gani ya tabbatar ko kuma siffa ta shi haka to duk abin da aka danganta aka ce manzon Allah to ga zama warfu misali da zamu kwatanta shi ne inda ake cewa annabi ya ce hadisin farko arba'un hadis ko hadisin farko a bukhari cewa annabi ya ce sami'tu rasulullahi yaqulu innamal a'malu wa innama likulli imri'in to yanzu wannan magana sayyidina umar yace naji manzon Allah ya ce kaga an danganta zuwa ga menene manzon Allah sallallahu alaihi wasallama
shi ma bukatun zai to haddasana Humaydi Abdullahi bin Zubair zuwa ƙarshe sai da yake tiryan tiryan har zuwa ga manzo Allah to wannan magana sai a ce hadisi marfu'i ne wannan magana marfu'iya ba wai wanda aka daga ba saboda mu da haka ake fassara mana warafa ahu fulan wannan wani ya daga shi ina fatan fahimta wato kalmomi na ilimi lokacin sai an fassara maka duk wani ilimi na da irin wannan abu in ka je na hau zaka ga akwai irin wannan in ka je ko menene ma sai ka samu kalmomin da suke amfani da shi ko tailoli ka je ka samu tailor akwai kalmomin da yake amfani da shi in ka je kai amfani da su sai ka bata zai ce abu miƙo mun koshiya in aka ce koshiya mu a can me ake nufi kenan tokali to amma wajen tailor mai koshiya wan dan karfi ne da ake sakalawa a cikin inda ake allo ke sauka ciki to kan ka ce je ka so in tailor baka kudi ce je ka so mun koshiya ka je ka zo da chocolate zai ce kai mai shirme ko ba haka ba so akwai yare ba a fassara sai ka je ka koyi wannan yaren tukuna don haka sun ce marfo abinda ake nufi ne abinda aka dankanta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka samu na sahabi ya ce manzon Allah ya ce ko aka samu na tabi'i ya ce manzon Allah ya ce ina fatan fahimta amma in tabi ya ce manzon Allah ya ce zamu zo mu ji hukuncin shi an jima kaɗan insha Allah ta'ala in dai an danganta manzon Allah aka ce manzon Allah ya ce ko aka ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza qama fi witr min salati da isa wa qa'ida misali au kama qal cewa annabi ya kasance a sallah in zai miƙe bai miƙewa a cikin sallar sa tamara sai ya zauna tukuna abinda aka fi sani suna jilsatul istiraha cewa in dai sallah mara ce manzon Allah baya zabura miƙe misali raka'a daya da raka'a ta uku ko raka'a ta daya manzon Allah yana zama tukuna sannan ya shinkure miƙe kaga wannan cewa ya kana rasulullahi ya fa'alu kun gane wannan an ce manzon Allah ne kaga wannan aikin sa ne wancan kuma fadan sa ko kuma a ce to manzon Allah an yi kaza a gaban shi bai hana ba ko kuma a ce yana ga cin siffar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance ashja'un nas yafi mazaji dukkan jarumta kamar da Anas rawi a sahih Bukhari cewa annabi yafi kowa jarumta annabi yafi kowa kyau yafi kowa kyauta yafi kowa hakuri yanzu wannan duk wasu ne ko to shi ma ana ce da shi hadisi marfu'i ina fata kun fahimta wa ma udifa lin nabi al marfu abinda aka danganta aka jingina ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sunan shi al marfu sai ce wa mali tabi'in abinda kuma aka danganta zuwa ga tabi shine wa ma udifa li tabi'in abinda aka danganta zuwa ga tabi'i shi kuma tabi'i shine mutumin da ya rayu da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama musulmi ya rayu da sahabban manzon Allah sai ya ce da shi mene tabi tunda shi bai rayu da manzon Allah ba ita ma tabi'an taka din wata daraja ce a cikin musulunci yan uwa to abinda aka jingina ga wani tabi'i na magana a ce misali a ce tabi Hassan al-Basri an ga yana kaza ko ya ce kaza an fahimta misali sai a ce Ibn Sirina ya kasance na yin kaza ko ya faɗi kaza ko Sa'id ibn Musayyib ya faɗi kaza ko yana cewa kaza akwai wani abu ne ina fatan kun fahimta to wannan sai a ce da shi mai kenan sai ya ce maqabu sunan shi maqabu wa ma udifa wa ma li tabi'in huwa al maqabu abinda aka danganta zuwa ga tabi'i sunan shi al maqabu kun fahimta yawa ba za a ce da shi mene ba marfu sai mu gane akwai magana da aiki marfu akwai maqadu wanda aka danganta zuwa ga manzon Allah ce da shi mene marfu wanda aka danganta zuwa ga tabi'i ba sahabi ba sai a ce da shi mene maqadu to malam sai ya ce wal musnadul muttasilul isnad min rawi hatta al mustafa wa lam yabin wal musnadu akwai kuma nau'i na hadisi ne shi kuma al musnad musnad shine ce al muttasilul isnad wanda isnadin sai sa da juna daga wani zuwa wani min rawi tun daga marwacin shi na farko abinda yake nufi min rawi anan marwacin shi na farko shine wanda ya rubuta a littafi kaman suwa kenan kaman Bukhari Muslim Malik wane Abu Dauda Tirmidhi ne sai su ka rubuta a littafin su to tun daga wanda ya rubuta a littafin ya zama isnadin tiryan tiryan har zuwa ga mene hatta al-mustafa har zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama an fanci abun ko walam yabin ya zama bai yanke ba to sai a ce da shi hadha hadithun musnad, wannan musnadi ne. Allah sa kun fahimta. To kalmar musnad siffa ce ta mene? Ta isnadi da kuma tani, shine abinda aka danganta zuwa ga manzon Allah tiryan tiryan ai aka danganta zuwa, amma isnadin da ya zama tun daga farkon sa ƙarshen sa ya sabu juna har zuwa ga manzon Allah, to wannan ana ce da shi mene musnad. To ita wannan kalmar ta musnad ba ta hukunta cewa hadisi sahihi ko da'ifi, dan an ce hadha hadisu musnadun, an ce wannan hadisi musnad ne an danganta zuwa ga manzon Allah, wannan ya hukunta sahihi ko da'ifi? Bai hukunta ba. Yanzu abin da ya hukunta shine wancan kaidojin makaranta a farko, to sai a zo a bincike akai, binciken zai ce mana wannan musnad ne sahihi ko kuma musnad ne da'ifi. Kun gane? Yau wannan yana bagan jinginawa ne kawai. Sai malam ya ce kuma ma bi sam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil, abinda ya zama wa ma bi sam'i kulli rawin, abinda ya zama kowanne marwaci ya ji daga dan uwansa wannan ya ji daga wannan, wannan ya ji daga wannan, an tantance jin su din. Yattasil isnaduhu lil mustafa, wanda isnadin sa ya sada har zuwa ga Mustafa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, ko sai ya ce fal muttasil, wannan shi ake cewa muttasil. A yanzu malai ba mu kashin suna na hadisi guda biyu, akwai musnad akwai muttasil. Kun gani? Sai kalo da kyau sai gane akwai bambanci tsakanin musnad da muttasil. Shi musnad ba a gayawa magana kowa ko aikin kowa sai na mene, sai abin da ya danganta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ce da shi mene musnad. Amma muttasil kamar yadda muka ce anan, wasu malamai sun gyara malamin nan wajen cewa wa ma bi sam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil muntaha, ya kamata zama isnaduhu lil muntaha, saboda ai duka magana muke wata mu ce Malik ya ce ai ba marar da Malik ba, ko mu ce Shafi ya ce ba marar da Shafi ba, ko Ibn Shafi ya ce ba marar da su ba, to dole sai ka faɗin da ka samu. To shi ma ana buƙatar ittisali. Kun fahimta? Sai ce to duk abin da ya zama ka jingina zuwa ga wani magana, ga wani tabi'i ne ko ga sahabi ne ko kuma wanda ke bayan tabi'i ne, an fahimta ko? To ana buƙatar ittisali a wajensa. Kun fahimta? Don haka kalmar ittisali muttasil tana gazgatuwa akan musnad, tana gazgatuwa kuma akan mene? Abin da ba musnad ba. Allah sa kun fahimta. In kun gane shi ne musnad, sai abin da ya kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ana amfani da shi ne kawai ga abin da ya ganta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Muttasil kuma shi ma isnad ne yasa da juna, amma yana gazgatuwa zuwa ga musnad, yana kuma iya tsayawa ga abin da bai kai, yana gazgatuwa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana kuma gazgatuwa ga wanda bai kai ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bari mu maimaita wa ma bi sam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil mustafa wal musnadu al muttasil al isnad min rawi hatta al mustafa wa lam yabin. Musnad shine wanda isnadin sa ta juna tun daga marwacin sa har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wa lam yabin, me ma'ana wa lam yabin? Bai yanke ba, ba yanke a ciki, sai da shi musnad. Ina fatan fahimta. To shi ibnu albarra anan da yazo sai ya ce musnad kawai indai an danganta magana zuwa ga manzon Allah kawai shine musnad. Muttasil kuma shine wanda an tabbatar da ko ne ya ji kowane. Amma sauran malamai sun mai raddi a cikin littafin kamar ta Daribir Rawi, Imam Musawi da ya kawo hikaito maganin malamai akan matsalar. To wato aka ce haka da su mu'adal da su mursal duk za su zama musnad kenan. Za mu zo mu ji su insha Allah ta'ala. So da aka ce kuma ce maganar da aka jingina zuwa ga manzon Allah da isnadi ita ake cewa mene musnad. Kun fahimta? Maganar da ta sada juna kowa ya ji ga kowa, ta kai ga ƙarshen da ta tike inda ta tsaya, wannan tikewa ta yi tikewa akan ina? Akan tabi'i. Ta yi tikewa akan wane? Sahabi. Ta yi tikewa akan wane? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To har yanzu ana ce da shi muttasil. Idan hadisi ne ya duke ga manzon Allah, sai ya ce hadha hadisun musnadun muttasilun ko mausulun. Kun gane? A ce hadisi ne musnad mausul ko muttasil. Idan ya tike kan sahabi ne fa, sai a ce haza asaru suna bambancewa abinda aka danganta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai a ce da shi hadisi abinda aka danganta zuwa ga sahabi ko tabi ko da ke ba sai a ce da shi mene asar barakallahu fikum to inda asar ne sai a ce haza asarun muttasilun kun fahimta ba za a ce da shi magana ba za a ce maganar Imam Malik a ce ita hadisi ba ko Hasan al-Basri ba za a ce da shi hadisi ba sai a ce da shi mene asar sun kwar bambance wannan abin Allah samu dace shi kuma hadisi a ce da shi mene hadisun musnadun muttasilun ko kace in kace hadisi muttasil ma di yayi in kace musnad yayi sai dai kalmar ittisali tana da karin sifa sama da musnad ina fata mu saboda gujewa mene tadlisanci da wasu abuwa da zamu ji insha Allah ta'ala Allah samu dace na gaba kashi na hadisi yace musalsalun qulma ala wasfin ata mithlu ama wallahi anba'anil fata na gaba shine musalsal nau'in hadisi mai suna musalsal shi kalmar musalsal yanda ke yi shi a baki haka ke ma'ana test abu ne na sifa na dandano haka me musalsal qulma ala wasfin ata kace shine wanda hadisin da yazo a bisa wata sifa ta musamman qulma ala wasfin ata kace shine wanda yazo a wata sifa ta musamman kaman yaya hadisin da yazo a cikin shi akwai wani sifa wajen bada karatun imma siffar nan ta zama a cikin isnadi je mun bayani akan isnadi ko eh kuma ko ya fanci isnadi akwai ba ta fanci abin da ake ce isnadi ba alhamdulillah to shi musalsal siffa ce tana iya zuwa a cikin isnadi tana iya tabbatuwa kuma akan mene akan matni ita ma misali shine abin nan yace qulma ala mislu amma wallahi an ba'anil fata kaman kace na rantsa da Allah wannan saurayin ya bani hadisi to kaga wannan ama wallahi rantsuwar da ka sa din nan ama wallahi da kake din nan ai ya fita daga tsarin zahiri da aka saba kullun hadisi in an tashi hadisi ake haddasana fulani ko akbarana ko an fulani ko to amma kai kace wallahi anba'ani ko haddasani fata ko anba'ani fata to wannan wallahi ama wallahi da ka kara ya zama dauke wata sifa daban kun bunci abun ko to haka din kadai ba zai zama tasalsili ba sai in ya zama shi ma da ya koya a wajenka da zai karantar sai da shi ma ya ce amma wallahi anba'anil fata shi ma wancan da zai karantar sai ya ce amma wallahi anba'anil fata kun gane a samu mutum biyu uku sun kawo da wannan sifa din sai ya ce shi hadisi ne musalsal saboda ya zo da wata sifa ta musamman wajen karatu din shi kuma wannan musalsal din baya hukunta hadisi sahihi ko da'ifi ina fatan fahimta sai dai abinda malamai suka ce shine karin qarau ne Allah ya sa kun fahimci wannan Hausa karin qarau wato kamar mutum yayi wanka mace ta wanka sai ta sa jambaki ko da ke baki wasan jambaki ko ta dan sa tozali haka sai wannan abin nan wanda ko da ba sa tozali ba ai misali ai kaga ni ba na ce na ta wani malami ne Ahmadu Fike ce mata bai kamar sa jambaki ba ko ba haka ba wallahi alam bi sahati wannan ban ba shi da zo tattauna ba amma misali shine in mace ta yi wanka ko mutum ya yi wanka na miji ne ya shafa mai ya kawo hula ya sa to wankan shine basic sa turare da sa hula ya mata kari da waye duk wannan kayan ƙari ne kawai suna ƙara fito da abu ne ko to haka tasalsuli ke a cikin hadisi shi bai hukunta inganci ko rauni amma din aka ce an zo da wannan siffa din abinda ke karfa masa to eh wani ya kiyaye hadda wata siga da aka koya mai ma bi manta ba to lalle akwai alama duka karatun da kyau kun fahimci abun yawa akwai hadisi da aka samu haka sayyidina Ali dan Abi Talib Allah ya kara masa yarda ya hau abun hawa zai tafiya sai addu'a sai aga ya murmushi da ya kanto na addu'a kun san akwai addu'a abun hawa akwai kuma addu'a tafiya ko ku saba ɗan uwa ku kiyaye wannan abu musamman lokacin da kuna ba ku da wannan fitina Allah ya tsare mu can kaman da ake sace-sace mutane a tare hanya din nan ranakin mutum kiyaye da Allah kai ko nan ma kuna buƙatar duk inda ka je kai addu'a din nan zaki hau mota ko kin hau mashin sai ki zaki addu'a Allahu akbar alhamdulillah 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 Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar subhanalladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun ko subhanakallahumma inni dhalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta sai mutum ya dan murmushi haka ya dan dara to mi amfano da murmushin aka ga Aliyu yayi haka to aka ce amir mu'minin mun ga ka haura kuma kai wannan addu'a kuma kai murmushi yace haka na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma da ya hoye wannan addu'a yayi murmushi to shi ma dalibin Aliyu da zai karantar da hadisin shi ma sai da abun hawa sai karanta haka sai ya murmushi aka ce Allah gafarta mallan wani style ne haka kuma kai tashi kana addu'a kai addu'a kana abun hawa kai addu'a kai mace ce haka malami na Aliyu dan Abid abi karanta mu da na tambaye shi ma yace haka manzon Allah karanta masa to kaga ansa bi ne tasalsul mun bace abun ko to haka ne to tasalsul yana da fadi da gaskiya ba zai a tattauna shi yanzu ba musalsalun qulma ala wasfin ata musalsal shine wanda yazo a wata sifa ta musamman mithlu ama wallahi an ba anil fata kaman kace wallahi saurayin nan ko malamin nan ya bani hadisi ko mun fahimta ko misali in ce malam yace qala hadath sai ce wallahi an ba ani shek abdullahi wane ne kaza shi ma nan sai ce wallahi an ba ani shek fulano kai kaza wala kaza shine tasawsul din sai ce kaza ka qad hadathani qa'iman haka shi ma abin yake malam yace qala hadathani qa'iman shi ma nace haddasani qa'iman din nan to shi ma menene tasalsul ne kun fahimta ko aw bada an haddasani tabassama ko kuma bayan da ya gama karantar da ni hadisin yayi murmushi malamin duk wannan dai siffa ce ta musalsal malai ce azizu marwi sunaini aw thalatha mashhurun marwi fawqa ma thalatha yace aziz shine ruwaya mutum biyu ruwayar mutum biyu aw thalatha ko kuma mutum uku inji malam kenan azizu marwi sunaini aw thalatha hadisi aziz shine ruwaya mutum biyu ko guda uku anan ma wani malami Abu Sa'ar ya ji gyaran malamin yace abin da ya kamata yace anan wajen azizu marwi sunaini sai kace ya bahatha madadin aw thalatha sai kace ya bahatha a rubuta a gefe na gyara ne wannan an fahimta ko azizu marwi sunaini ya bahatha a rubuta ko to abinda baitin yake cewa shi ne hadisi akwai hadisi da ake ce shi aziz to me hadisi aziz shi ne marwi sunaini riwaya mutum biyu sai ce aw thalatha ko kuma mutum uku kun gane to bari mu tsaya nan wajen in an ci hadisi ruwaya mutum biyu ko guda uku ay bahatha ba'un ha'un sa'un sai mene sai ta umra bahatha akwai madda alif sai sa'un sai ta kuri yawa so kuna jina za a rubuta ba'un ha'un sa'un alif baki me suna shi madal alif sai sa'un sai takuri wannan ta'ul marbuda ba abinda ake cewa shine dukkan hadisan manzon Allah suna zuwa mana ta hanyoyi ne ko dai su hanya guda biyu malamai suke cewa primary a mataki na farko ko ya zo mana ta hanyoyi da yawa farjik ga sunan da yawa a ce sahabban manzon Allah su ruto hadisin kaman mutum 10, 15, 20 kun gane misali hadisin da annabi ke cewa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan nar la hawla wala quwwata illa billah kaga inda daliban ilimi da malami za su tsoron Allah kenan kasa in kana malami in baka sa ba sai an ga tambaye ka kana cewa annabi ya ce kaza kai jahili ma suna haka yanzu wanda ba malami ba dalibi da an magana sai to ai annabi ya ce kaza maganar shi sai juya ce annabi ya ce annabi ya ce duk wanda ya faɗi ƙarya akai na shi da mazaunin shi tun daga nan inamin da ko zauna a gidan wuta wuta kwana yake so a ciki wani lungu yake so a je tun daga nan ne ma ya tsaya kawai saboda ka yana ga cin faɗin ilimin nan shi ne ka kara harken ka da bakin daga faɗin abin da annabi ya faɗa ba shi sa hadisin babu yana da matukar muhimmanci kware da gaske me wa sai wasu watanni bayan mun dawo a lokacin sai a dan kara faɗin ilimin a lokacin a ƙara fahimta kwarai da gaske to abin da suke cewa anan wajen kun ga hadisi annabi yana dalibai da yawa tayi wasu sahabban sai su ruto da a ce musami hadisi inna malaba bin a wannan man kadhaba alai muta'ammidan aka ce an sabai da yawa wajen sabin bana mata wajen guda 70 suka rutu wannan hadisi din kaga adadi ya zama yawa kun fahimta ko kaman hadisin shafa akan kofi kaman hadisin cewa annabi isa zai dawo za ga hadisai ne da asamu sahabbai da yawa su rutu wannan hadisi din kuna ji na to an ko kalli daliban sahabbai kuma na'am time off insha Allah so. Kuna ji to sai zama sahabban da yawa su ma sun ruwaito daliban su sune suwa kenan ko ce mun tabi'ai yawa an muka magana daliban su tabe sai a samu su mai ne da yawa su ruwaito ba ƙasa da sahabban ba ya zama sahabbai da yawa su ruwaito daga annabi su kuma daliban sabai su ma da irin wannan yawan ko kuma yafi haka yawa su ruwaito hadisin su ma nasu daliban fa su ruwaito da har ya zo cikin littafai sai a ce to wannan hadisi da yake da marwaita da yawa da yawa haka ana ce mai suna mutawatir ku rubuta shi ba shi a wannan littafin gaba daya sunan shi mene mutawatir kun fahimta wanda sahabbai rututu suka ruwaito tabi'a rututu ta daliban talibai rututu haka aka zo cikin littafai wannan ana ce shi alhadithul mutawatir kun gane alhadithul mutawatir sunan shi kenan wannan kamar an sami shi kai tsaye hadisi ne ingantacce ba a wanta ta ma akan shi ma kun fahimta sai hadisi wanda yake kuma ana ce da shi ahad akwai hadisi ahad kashi na biyu kun gane haka zaka sa tanan mutawatir dan ahad ahad sai ki jami'in lamba ke fadda aro guda uku kibiya guda uku shi ahad hadisi ne amma ya kasu gida uku kun fahimta zan ba ku ne saboda gobe ku an jima muka zo sai mu san da za a yi abin nan in sun ce ahad shine hadisi ɗayan guda uku uku in sun haɗu suke zama ahad shine akwai garibi ku rubuta garibi ko ina zuwa ba akwai abin nan ba dan ba ni allancin a nan zai yi ko to sai dai ba abin nan kuna gani haka kuwa a ana za a yi ɗauke shi sashi ɗan ne kuna ai fahimta kuwa to ga yanda suke cewa shi hadisi duk hadisi da gani ɗayan wa'annan abubuwan ne gashi akwai mene akwai almutawatir shi ne muka bayani ko wanda zo ta hanyoyi da yawa ko misali a ce mutum nawa sun rutu daga manzon Allah ba sai sun kai sau da yawa mutum goma ai da yawa ne 15 da yawa ne 20 ma da yawa ne ko yawa yanzu mutane da yawa suka rutu ba iyakance ba kun fahimta sharadin shi ne sai ya zo mai kenan kuma daliban sabai su ma mene da irin wannan yawan ko ya fa haka yawa su ma daliban kada yawan fa ya kasa misali a ce sahabbai guda 15 sun ruwaito tabi'a sai zama guda 10 to kaga an samu karaya kenan bai zama mutawatiri ba dole sai ya zama ne sun zama ko 18 misali nan zama misali ko 20 ko 18 kada ya kasa sai a ce da shi mene mutawatir kun fahimta wannan kenan to akwai kashi na biyu shine aka ce sunan shi ahad shi ahad shine ake da mene al mashhur a shi ake da mene al aziz a ci ake da bene kuma al-garib wannan ba'un ce ai wannan ya unce wannan ba'un al-garib wa'annan su ukun in ka hada su ake ba suna mene ahad da al-mashhur da al-aziz da al-garib in ka hade su ne mene su ne ahad to idan ka ji ana wannan kaidoji da ake karantawa a ce muttasilu sanar gairu mu'allalin wala shazin da aina ake aiki da su a mutawatir ko ahad a ahad kun fahimta aina ce ku shi mutawatir da an same shi kawai nan ka same shi good ya ci kawai ba matsala amma shi ahad shine dole sai an apply din wa'annan ma'ana sai an fahimta wannan kaidojin da maganan a samu hadisi ingantacce a samu ittisalin sanar gairu mu'allalin wala shazun ruwayi yaruhi adalun dabirin duk anan suke aiki akan ahad ne kawai suke aiki shine za a zo mu ga wannan hadisi mashhur zamu ce da shi sahihi ko zamu ce da shi hasan ko da'ifi to a zami sai mu dauko wancan kaidoji sai mu dabbaka shi idan ya kai a ce sahihi a ce sahihi in ya kai a ce hasan a ce hasan in ya ce a ce da'ifi a ce da'ifi muka ga hadisi aziz to za a yi da shi to shi ma sai a dauko wancan kaidojin a sa akan shi in ya kai a ce wannan hadisi azizi sahihi a ce sahihi in ya kai a ce da shi hasan a ce hasan in ya kai a ce da shi da'ifi a ce da'ifi wannan garib din shi ma haka za a yi masa ma'ana wannan kanukancin anan suke aiki ina fatan fahimta kun gane wannan musnad da muttasil da annan muke bukata wannan hadisi gashi ya zo da mashhur ne to amma da muttasil ne ko ba muttasil bane ina fatan fahimci wannan abun tasalsuli duka dai anan wanda suke wannan aiki musalsal da muka karanta da sauransu duk anan da suke wannan aiki din Allah samu dace to lokaci dai ya mana halin sa amma ina fatan gobe mu zo da wuri tsakanin da Allah yana so mu sauke littafin din daga kuna zuka kaman kuna shan ruwa cikin sauki ina fahimtar kun yi karatu da yawa Allah ya muku albarka ina ganin mu'tamadun fi dabdihi wa naqlihi wannan ta tambaya mimma anan mu'tamadun fi dabdihi wa naqlihi shine mu'tamad abun dogaro fi dabdihi wajen kiyaye kara wajen haddasa wa naqlihi da ruwayar sa naqal shine ruwaya galibin kuna ana annaqal suna nufin a ruwaya annaq shine annaqal kun gane wajen hadda shi zama da mu dogara akan shi wajen abin da yake ruwaito mana zama dogara akan shi ko ke ma akwai mutum da ya ga muke magana ba ki yarda da ita haka ne ko baka ba amma ko da ya faɗa miki ma zaki je ki karasa faki da wannan tattama akan wannan abu to dole sai zama mazajin hadisi kuma suna da wannan irin quality din suna da wannan nagarta din tukuna Allah samu dace wai hakuri mai lati kuma ga karatu dai da yawa Allah dai samu dace kikenan tambayar abin da muka faɗa dai Allah ba mu lada kurakuranmu kuma Allah ya shafe mana Allah ya dafa sukokin mu aljanna firdaus alaa abinda ake nema na duniyar kiyama Allah shi biya bukata Allah kawo man arziki Allah zura tarbi Allah zuwa albarka ya da mazaje da kuke da su Allah ya musu albarka Allah kawo arziki mai yalwa ya sa aljanna mu koma mu kuma ka zo garin Allah mai da mu lafiya Allah ku bar zumunci tsakani muna fata wani bai zama shine karshe ba insha Allah ta'ala subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa atubu ilaika sannan muna addu'a ta musamman dai ga su kuma organizers wanda suka shirya wannan abun Allah shi masa albarka Allah ya biya musu bukatun su assalamu alaikum